duk da ikrarin kokari da gwamnatoci a arewacin Najeriya ke cewa suna yi don kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin da suka hada da garkuwa da mutane da yaduwar makamai a hannun ɗaiɗaiku da yanda ake samar wa 'yan ta'adda bayanan sirri da kuma yanda ake halin ko inkula da matsalar tun tana karama da dai sauransu su aka fi mai da hankali akai a taron na wannan karon Aliyu Shamaki mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa rashin ilimi da cin hanci da rashawa na taka rawa kan batun rashin tsaro a arewacin Najeriya
idan arewacin Najeriya yau bata da natijar ilimi sai a magance a kafafen yada labaru in an bada kasafin kuɗi na ilimi wasu da suke kan manyan tebura su kwashe su saka su aljihunsu kaje kaga an kinkishe yara a jami'o'i sai kwalin babu ilimi kaga suna tafiyar da rayuwa tsari da mulki da yadda yake na ilimi babu shi a cikin wannan to an kawo barakar farko ta samun rashin tsaro a yanki abu na biyu shine cin hanci da rashawa yau ya dawo yana nema ya canza kundin mulkin tsarin tsaro da tsari irin na gidan soji da ƴan sanda ron ya dawo shi yake haifar da rashin tsaro dole ne gwamnati ta zamana ta toshe bakin cin hanci da rashawa a tsarin mulki idan an yi kasafin kuɗin akan me aka yi shi
a nata bangaren ƴar gwagwarmaya da ake kira da Mama Laraba ta yi kira ga sauran mata a yankin arewa da su fito don neman mafita ga sha'anin na tsaro
mu jajirce mu yi hakuri da yunwa da iska da ruwa da labusha ko da zafin rana wallahi mu fito mu nuna cewa mun fayyada ana kashe mana ƴaƴaye da mazajen aure ba saboda haka yayin da duk muka yi wannan shahadar muka fito mu nuna cewa mu ba kabilu bane ko kuma bambancin addini mu tuna cewa babu wanda bai shafe shi ba mutanke ƴar arewa ne kin san cewa in bai shafe ya shafi ƴarki ko yanki ko wanki aka kashe shi aka barki da ƴaƴarki kuma ga ki mace fanki da yanda baki sannan kasuwancin nan da ake yanzu ba wai wani abu ne na a ci ne kawai a ciki mace ba ta da lokacin da za ta yi adashi yanzu in dai ba adashin cikin ta da ƴaƴanta ba an bar marayu suna nan fetal to taya za a yi a ce waɗannan mutane su fi ƙarfin mu saboda Allah ba zai yi wa a dinga kashe mana ƴaƴa da iyaye maza da ƴan uwan mu ba sannan daga ƙarshe waɗanda suka rage kalilan ne suna so su fita noma suna so su fita su je kasuwa wata jaha amma baki ɗaya sun fara tsorata
comrade Aliyu Aminu Waziri mai magana da yawun kungiyar da ke kokarin tattauna yanda za a samu mafita a Najeriya yayi ƙari da cewar
gaskiya kalubalen tsaro da kuma mafitar ta ita ce yanzu muke ga mun dauko hanya domin aiki ba na gwamnati bane gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan al'amari ba dukkan jami'an tsaron nan da muke da shi a Najeriya duk ƴan arewa to in babu Buhari ya kau waye kuma zai gyara babu domin mulki ya kubuce daga hannun arewacin Najeriya kuma kudinci wane ne zai tsaya zai gyara maka haka mun fito da wani tsari yanzu na bin mutanen da aka saba musu kuma suka dauki makamai muna kokarin tattaunawa da su don mu samu hanyar samun zaman lafiya mai daurewa kuma muna kira da ita kanta gwamnati ta bi wannan hanyar domin ita ce maslaha ta gaske
bayan nazari kan matsaloli na tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi ya sa shugabanni na sashen Hausa na muryar Amurka da suka jagoranci taron Hajiya Madina Dauda da Grace Alheri Abdu da Nasiru Adamu El Hakaya fitar da matsaya cewa tsaro shine kashin bayan bunƙasar tattalin arziki wanda a kullun ake kuka da taɓarɓarewar sa musamman a yankunan arewa Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya